Manunia.
Mun fara ganin ambaliyar, mun gani a Kebbi, mun gani a Katsina, mun gani a Sokoto, sai muka fara ganin jiya kuma a Kano.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kenan ke tabbatarwa duniya cewa jam'iyyar PDP na ƙara kaburi saboda daggan 'yan siyasar Najeriya sun gano ita ce babbar rumfa. Sai dai shi mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa ta Tsakiya cewa yake yanzu dai jam'iyyar APC ta gano sulhun ta 'ya'yanta kawai ita ce madafa.
In Allah ya yarda za mu warware duk matsalolin mu kafin zabe. Kuma ina ba daɗewa ba zan miki da duka gononi ministoci
game da maganar zarazaren zargin zarge wuyan jam'iyyar PDP da 'ya'yan jam'iyyar APC ke cewa ita ta kawo maganar matsalar tsaro kuwa sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ya ce to yanzu kuma fa.
Idan shi ne dalilin da ya sa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara, me ya sa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya ƙaru haka?
Game da maganar shirin shimfiɗar shiga zaɓe kuwa shugaban rundunar talakawan Najeriya ne ya ce kada talakawan Najeriya su bari 'yan siyasa su dora su a mummunar gwafa.
Kada al'umma ƙasar nan su yarda a yi amfani da addini ko a yi amfani da ɓangaranci ko a yi amfani da ƙabilanci don a raba kawunan mu a hadar samu na fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu.
Shi kuwa shahararren ɗan kasuwan nan da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo Mahadi Shehu Shedawa Duniya yake cewa lokaci ya yi a gaya wa 'yan Najeriya gaskiya babu sauran wata rufa-rufa.
Billahi al'azim yanzu akwai mutumin Arewa mai biliyan ɗari. Ni na san shi, na san bai biliyan 20 amma na rantsa da Allah bai da office, ba ruwan shi da 'yan uwansa, ba ruwan shi da garinsu, kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa.
Waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nunawa 'yan ƙasa yadda za a yi a magance dukkanin wani salo na ƙarfa-ƙarfa. Shiri na 81 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke shirya muku kalamai ta yin amfani da makamantan harufa. Mai yiwuwa kamanceceniyar kuma amma ta matsalar tsaro a Najeriya ta sa 'yan jam'iyyar APC ke nuna wa jam'iyyar PDP hannu akan irin abubuwan da ke faruwan da APC kan ce ai jam'iyyar PDP ce tun farko dama ta buɗe kofa. Wanda irin waɗannan kalamai ne kuma suka sa tsohon gwamnan jihar Kaduna har so biyu kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce kalaman 'ya'yan jam'iyyar APC maganganu ne irin na wanda ya rasa madafa.
Ana cewa saboda makota dan lafiya da zaman lafiya da cigaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakan mu da makota ne fa ya sani.
Saboda Mariya
in abu zai zama cuta gare mu kuma a shigo mana da komai da masu amfani da marasa amfani, ba wata ƙasa a duniya da za ta yadda ta tsaya cikin wani yanayin da ita dai sai dai ta cutu.
Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma 'yan PDP su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba, tunda Boko Haram kadai ta gagare ku, yanzu kuma ga Boko Haram, ga bandits, ga masu tare hanya da sauransu.
Mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar Boko Haram an ɗauka siyasa, amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancinsu ma lokacin PDP ne da aka yi oda. Akan an samu tsaron ne fa aka yi zaɓe gwamnatin da ke kai ta ci ba. Gwamnatin PDP ba ta ce ba tsaro a nan sai tsaje a rubuta rizo ba. Saboda haka wannan magana ne kawai na siyasa. To idan shi ne dalilin da ya sa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara, me ya sa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya ƙaru haka?
Kana ji a jikinka cewa wannan matsala ta tsaro za ta iya shan magani, musamman ganin wasu na ganin in dai ba sulhu aka yi da mutanen nan ba sai riga sun fi ƙarfin gwamnati.
Su wane ai abu ya kasu kala daban-daban?
Musamman 'yan bindiga ne.
To kuma menene? Ai baka cewa hanya ɗaya ce kawai, da hanyoyin da za a sami maslaha na gaskiya na dindindin, ba yau ai abu gobe ya warware ba, ba laifi ne a bishi ba.
Sa'o'i kaɗan da sanar da sukuwar sauya jam'iyyar da tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekaru ya zuwa jam'iyya mai malfa. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya ce yanzu dai ta riga ta tabbata gaggan 'yan siyasa sun gane jam'iyyar PDP ita ke da kyakkyawar manufa.
Ba shakka PDP ta yi launching rescue operation na Najeriya. kuma mun fara ganin ambaliyar musamman a Northwest, mun gani a Kebbi, mun gani a Katsina, mun gani a Sokoto, sai muka fara gani jiya kuma a Kano. To ambaliyar na tabbata zai mamaye Northwest baki daya, sannan duk abin da ya mamaye Northwest ya mamaye Arewa da kuma Najeriya baki daya. Mu kuma muna tabbatar muku da cewa duk wani irin haɗin kai da taimako da shawarwari za mu ci gaba da ba ku shi. Mun gode muku kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa ta Tsakiya, Honorable Ma'az Bawar Jaurin Jayar, da yunkurin su yayi na sulhun da yace wannan dai ita ce kyakkyawar turbar da za ta taimaka wajen ganin jam'iyyar APC ta fita fagen zabe da kyakkyawar siffa.
Mun ce kwamitoci su yi aikin su, mu ma ba za mu zauna ba. Za mu tashi mu bi lungu-lungu mu shirya 'yan jam'iyyarmu.
Amma wasu jihohi ana ganin kamar har yanzu akwai matsalolin nan, wasu kamar gwamnatocin ba su gana da wasu wa'anda ya kamata su gana da su ba.
A'a, su gwamnatocin sun soma ne da wani shiya.
A can jihar Kwara akwai matsaloli tsakanin shi gwamna mai ci yanzu da kuma ministan labarai na Najeriya Lai Muhammad.
A in za ka saurari mai gidana sati biyu suka wuce, shine nation chairman Sanata Abdullahi Adamu ya yi wannan magana, ita in Allah ya da za mu walwale duk matsalolinmu na cikin gida kafin zabe. A nan ba radiyo ma shi nation chairman zai zagaya ya ga duk waɗannan mutanen, ni ma kaina ga kashin North Central ina nan ina kokarina, kuma nan ba radiyo ba zan miti da duka gononi na North Central, ministoci, senatoci da House of Reps, za mu zauna mu dunki matsalolinmu a cikin gida.
Ganin yadda 'yan siyasa kan saka sakar saka addini da bangaranci ya sa shugaban rundunar talakawa Comrade Imran Nazir tabbatarwa da talakawan buƙatar ganin idan an tafi dandalin direza beto su san inda za su nufa.
Kada al'umma kasan nan su yarda ai amfani da addini ko ai amfani da bangaranci ko ai amfani da kabilanci a haddasa mana fitina. Domin halin da duk muka shiga zaka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu. Yau halin da muke ciki arewacin Najeriya, wa gari ya waya? Kana jin shakka ka fita neman abinci ko ka tafi gona ko ka tafi zumunci ko ka tafi wajen aiki? An waye gari wani an dauki matar shi ta je can ta haihu, an ce sai ya biya kudin matar miliyan 4, sannan sai ya biya ƴaƴan da aka haifa guda 2 miliyan 2. Sai da aka je aka anshi kudin, sannan aka ce mishi an kashe su ba su da rayuwa, ƴaƴan kuma an dauka an ba karnuka sun cinye. Wannan wace irin musifa ce? Da haka neman shugabanci, neman mutane sahilai kuma adilai waɗanda za su jagorance mu, su dauki shugabanci a matsayin siffa ce ta Allah da Allah ya ba su aro domin su yi abin da ya kamata, jin tsoron Allah, waɗanda za su jagorance mu, jagoranci na hakika wanda suke tunanin in babu yau kuma akwai gobe.
Shi kuwa fitaccen dan kasuwan nan kuma mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo, Malam Mahdi Shehu, sai dawo duniya yake irin tarin tilin kuɗin da ke hannun wasu ƴan arewan da yace sai kuma babu wani talakan da suka yi kokarin ganin sun kafa.
Ba wanda ya zalunci arewa da talakan arewa da rayuwar arewa irin ƴan boko ne yanzu da ƴan boko na Laban Sadola. Mu ne ma suka je boko, amma zaka samu mutumin arewa, billahi alazim yanzu akwai mutumin arewa mai biliyan 100. Ni na san shi, na san mai biliyan 20, amma na rantsa da Allah bai da office, ba ruwan shi da ƴan uwansa, ba ruwan shi da garinsu, kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa. Amma sun ba arewa ba kamfanoni, ba masana'o'i, ba komi. Sai ka samu mutum ɗaya a Lagos a ƙarƙashin gidauniyar neman ilimin ƴan ƙungiyar, ba mutum 10,000 ke ɗauka ɗawainiya. Ka ga mutum ɗaya a arewa wanda ke da yara 1,000 ya tallafa musu zo mutane, babu. Abinda ma ke dawowa, wannan manya-manyan mutanen arewa da suka hau doron arewa suka samu dukiya, wai idan aiki ya fito na gwamnatin tarayya sai su bada yansu. Amma dan talaka yanzu a Najeriya akwai yara samari sun fi miliyan 20 da digiri, wani ma digiri na biyu da NCE da diploma, billahi alazim akwai da ke tara gombe da aiki ya girma ya sai service ya komi saboda dan talaka ne. Me amfanin ka ga irin siyasa nan ta zo a mana shi dan bangaren siyasa?
To duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon da ke ganin su sun samu madafa, cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke, domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 269 ne ga dukkanin waɗanda aka zaba su yi sallama daga kan mukamman nasu, domin 'yan Najeriyan za su ce ai sun tsufa. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija, sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne wannan shiri ke fafa. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.